Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
To jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Dalo. Guguwar Irma ta ƙara ƙarfi yayin da ta doshi mashigin tekun Florida dauke da iska mai ƙarfin gaske da ruwan sama waɗanda suka yi kan fadawa yanzu haka akan tsibirin yankin. Guguwar wacce yanzu ta shiga matakin ƙarfi na 4 na tafiyar kilomita 210 cikin sa'a guda, kana tana ci gaba da dunkulewa ta yadda aka yi hasashen za ta afka wasu sassan jihar ta Florida, wacce rabon da ta ga irin wannan bala'i tun shekaru aru-aru. An yi kiyasin guguwar za ta sauka baki ɗanta ne da sanyin safiyar Lahadi. Zuwa yanzu guguwar ta Irma ta karkata akalar tafiyar ta zuwa yammacin jihar inda ta doshi birnin St. Petersburg da ke gabar teku, duk da hasashen da aka yi a baya wanda ya nuna cewa yankin Miami za ta dusa wanda ke gabashin gabar tekun jihar. Gwamnan Florida Rick Scott ya ce jihar ta shiga matakin dokar ta ɓaci, yana mai cewa yanzu ne mataki na ƙarshe da kowa zai ɗauki matsaya ta haƙiƙa. Yayin da ke ci gaba da yekuwar jama'a su fice daga yankunan da aka ayyana a matsayin masu cike da haɗari. Rahotanni daga Myanmar suna cewa masu gwagwarmaya 'yan ƙabilar Rohingya sun yi kiran a tsagaita wuta na tsawon wata guda domin masu ayyukan ba da agaji su samu damar kaiwa ga waɗanda rikicin ya ritsa da su. Masu gwagwarmayar waɗanda suke kiran kansu Arakan Rohingya Salvation Army ko kuma ARSA a taƙaice sun kai hare-hare a wasu ofisoshin 'yan sanda da wani barikin soja a watan da ya gabata, lamarin da ya jirkice kai ga tilastawa sama da mutane 300,000 ficewa daga muhallansu. A wata sanarwa da suka fitar a jiya Asabar, kungiyar ta yi kira ga masu ba da agajin gaggawa da su koma kai ɗauki ga waɗanda rikicin ya shafa ba tare da sun yi la'akari da ƙabila ko kuma addinin mutum ba yayin wannan tsagaita wutar. Wannan kira na neman a jingina faɗan na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta tunatar da hukumomin Myanmar cewa duk da Amurka na goyon bayan yaƙi da masu wuta da tarzoma arewa maso gabashin wato arewa maso yammacin jihar Rakhine, dole ne a ba da ƙofar kaiwa ga waɗanda rikici ya shafa domin a agaza musu. A ƙasar Mexico kuwa ana ci gaba da ayyukan ceto a kudancin ƙasar bayan bala'in girgizar ƙasar da ta afkawa yankin a ranar Alhamis da ta gabata, inda har ta halaka mutane 61. Hukumomi a garin Oaxaca sun ce akwai yiwuwar adadin mutanen da suka mutu ya ƙaru. Shugaban ƙasar Enrique Peña Nieto a ranar Juma'a ya ce girgizar ƙasar ta fi ƙarfin wacce aka gani a shekarar 1985 wacce ta halaka dubban mutane. A wani jawabi da ya yi a ranar Juma'a wanda aka watsa a kafofin talabijin, shugaban ya ayyana kwanaki 3 a matsayin nazan makoki a duk faɗin ƙasar, inda ya yi alƙawarin cewa gwamnati za ta yi iya bakin ƙoƙarinta wajen taimakawa mutanen da bala'in ya shafa. Girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 8.2 ta afkawa kudancin gabar tekun ƙasar ta Mexico ne gab da tsakiyar daren ranar Alhamis, kimanin kilomita 100 daga garin Tonala, kuma rabon da a ga irin wannan girgizar ƙasa tun sama da shekaru 100 da suka gabata, a cewar shugaban ƙasar ta Mexico. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo yanzu ke cewa ƙarfe 3 na dare ne da minti 4. Koreya ta Arewa na bikin cika shekaru 69 da kafa ƙasar, inda ake ta shigulgula yayin da ƙasashen duniya suka zuba ido su ga ko bikin zai hada hadda wani sabon gwajin makami mai linzami. Gwamnatin Koreya ta Kudu ta ce tana bibiyar makwabciyar tata a lokacin da ake raɗaɗin cewa za ta yi wani gwajin makami mai linzami a bakin a wannan biki na tunawa da kafa ƙasar, wacce aka samar da ita a shekarar 1948. A farkon makon da ya gabata, Koreya ta Kudu ta ce ta ga wasu alamu da ke nuna cewa ƙasar na shirin harba wani makami, lamarin da Prime Minister Koreya ta Kudu Lee Nak-yoon ya kwatanta a matsayin mai cike da mummunan haɗari. Zuwa yammacin jiya Asabar dai ƙasar ta Koreya ta Arewa ba ta yi wani gwaji ba. Ba dai sabon abu ba ne ga ƙasar ta Koreya ta Arewa ta nuna ƙarfin sojinta ta hanyar harba makamai a lokutan bukukuwan murnar kafa ƙasar. a bara a rana mai kamar wannan kore ta arewan ta harba makami mai linzami na biyar. Wannan biki na zuwa ne mako guda bayan da kasar ta yi gwajin makamanta na nukiliya mafi girma a karo na shida. To wannan labari na daban kuma dangane da kasar ta kore ta arewa, kamfanin YouTube ya cire tashar talabijin din kasar da ake kira Yurimin Zonkiri daga shafin sa bayan abin da ya bayyana a matsayin keta ka'idoji da tashar ta yi. Da farko dai kamfanin na YouTube mai yada hotunan bidiyo bai bada hujjar cire tashar daga shafin sa ba, wanda ya yi a ranar Juma'a kamar yadda rahotanni suka nuna. Sai dai ana alakanta matakin na YouTube da irin kudaden shiga da tashar ke samu daga tallace-tallace, wanda ake ganin ya keta ka'idojin hudda kasuwancin Amurka, lamarin da yasa YouTube din ya rufe tashar.
Nagari na kowa.
Sai aka waye gari masu koya ma ƴaƴanmu daga matan minista, matan commissioner, matan director, matan wasishi. Su ake kaiwa. In ka je makaranta sai ka esu cikin inuwa. Ana ba yaro nono. Ana magana a dashe. Ana saka. Yara na cikin yaji suna ta wasa suna ta jehe.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Wannan murya da kuka ji ta mai martaba sarkin Katsina Alhaji Abdul Mumin Kabir Usman ce. Za ku ji karin bayani an jima kadan. Bari mu faro shirin daga jihar Taraba, inda rahotanni daga yankin suke nuni da cewa ɗaliban jihar sun taka rawar gani matuƙa a jarrabawar kammala makarantar sakandare da ake kira WAEC. Daga lamba ta 21 cikin jihohi 36 shekarun baya, yanzu jihar ta cilla zuwa lamba ta 8. Kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kone ya aiko mana.
Taraba state has never
jihar Taraba bata taba cin abin da ya kusa da kashi 45 cikin 100 a jarrabawar waye. Da kashi 45 bisa 100 mun tashi zuwa kashi 67.3 cikin 100. Wannan kalami ya fito ne daga kwamishinan ilimi na jihar Taraba, Mr. Johannes Jigem, yayin da yake bayyana abin da ya kira sakamako mafi gamsarwa da ɗaliban sakandaren jihar suka taba yi a jarrabawar Afirka ta Yamma, WAEC. A fadansa, ko da yake ba a fidda kammalallen sakamakon ba, amma akwai alamun jihar Taraba ita ce ta zo na 8 cikin jihohin Najeriya.
Taraba came scored the 8th position.
A wannan shekara Taraba ce jiha ta 8 a Najeriya.
Wanda
abu ne na alfahari. Ko da yake da ke yanar gizo, muna da jiran takamammen tantancewa na ƙarshe daga hukumar jarrabawan WAEC, wadda muke fatan zai fito cikin watan Satumba. A shekarar 2014, ɗaliban sakandare maza 24,588 suka rubuta jarrabawar a jihar Taraba. A jimlar tasu, ɗalibai 4,000 ne kadai suka yi nasarar samun cin darussa 5, wadda ka iya basu gurbin karatu a jami'o'in Najeriya. Kana kusan 20,000 za su sake daura sabuwar damarar sake rubuta jarrabawar. A shekarar 2015, jihar Taraba ita ce ta dauki matsayi na 21 cikin jihohi 36 a Najeriya. Na tambayi Commissioner Jigem akan ko menene yake gani dalilar samun wannan irin sakamako da ɗaliban jihar suka yi.
I was able to carry out train the trainers workshop for principals of secondary school and school administrators on effective management of schools. And I hope that is part of what encourage principals, encourage school administrators to go back in their various schools and they were able to put more effort. And apart from
an kuma samar da kayan fayyace bayanai na koyarwa
across all our secondary schools
duk fadin jihar nan, wanda kuwa akan yi amfani da su don cimma nasarar koyarwa. Koyarwa na da wuya in ba tare da waɗannan kayan aiki ba. Wannan jarabawa ta WAEC tare da takwarorinta na NECO da kuma NAFTEP suke tamkar mabudi ga samun gurbin karatu a jami'o'i da manyan kwalejojin kimiyya da kuma na ilimi a Najeriya. Amma a kowace shekara, jihohinmu na arewa ke sahun baya. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo.
Yanzu kuma sai jihar Katsina, inda jawaban gaisuwar sallah da mai martaba Sarki Abdulmumin Kabir Usman da martanin da gwamna Masare suka yi duka yafi mai da hankali akan batun ilimi. Kamar yadda kuka ji dandano, mai martaba ya tabo duka sassa na harkar ilimi a jihar da ma kasa baki daya.
Zaka maida malamai, tsahin malamai, zaka jawo su ka maida su makarantu na primary school. Wannan shi ne magana, ka tabbatar mamu ka taso da gyaran ilimi. Ilimi na primary shi ne ilimi. Duk al'ummar da ba ta da ilimin primary school, kuma kyan shi, an je can sama za ka ga ya lalace. Shi ne foundation. To kuma aka ce, ka maido da tsahin malamai. Mu Hausa muna sha da tsohuwar zuma ake magani. To wannan ka ɗauko magani na gyaran ilimi na primary school. Shi muka rasa da muna makaranta dutsen ma primary school. Boarding. Yanzu dai ba boarding. Lokacin boarding mu uku ne. Mu uku ne duk ƙasar nan. Dutsen ma Kankiya namance gudai uku idan dan dutsen ma yayi turanci ko yayi rubutu da balon hashi yaro na yanzu wanda ya gama university bai iya wannan rubutun bai iya wannan turancin saboda mi mun sami malamai masu kishi masu da'a masu koya da'a ga yaro ko kana so ko ba ka so lokacin mu na yi mai unguwa sai in kira ɗan aji in ba shi kashi ɗan ajin mu fa na yi unguwa na yi monita an gani gudu ake ina ga mala to yanzu ba wannan malami zai taɓa yaro ko yarinya sai ga uwa ko uba ya ɗauko taɓayya za a buge mala ba daidai ba ne wannan malami an kawo shi don ya sa ma ɗanka abinda kai ba ka iya sa mashi in banda godiya mai za ka yi mashi to lokacin mu so alajikan shi daragwa kori ga amadu bawa na hanyar zina da rai sulaimani isa mai aduwa suna na su suka koya mamu kuma haƙƙinsu suna na kuma haƙƙinsu ana yi da su to wannan matakin da ka ɗauka shi ne daidai makarantun primary ba da ɗa'a ba karatun gashi an yi yawa magana wasanni ba inda za ka je ka ga filin wasa amma lokacinmu kowa ya tuna har gudu irin gudun na ake da kwai cikin cokali da gudun buhu abubuwa ga suna na motsa jiki amma yanzu ba a yi karatun ba a yi uwa ko uba a kashe kuɗi a kai dan yaro ya karatu amma sai ya dawo empty ba komai cikin kanshi to wannan mataki ne sosai na maido da tsahin malamai za ka ga yanzu gyara ya zo can wanda za ka ɗauko ko yanzu ba NCE mun ba da shawara tuni lokacin marigayi Umaru Musa masu koyawa su zama N university, NCE holders, diploma, to sai aka zo yanzu an kashe teachers colleges. Yaushe za ka je ka koya ma yaro kai abin da baka iya ba. Shi malami sai koyi methodology, ma'ana hanyoyin da ake koya ma yaro. Sai ka yi lesson plan, ka kai ma headmaster ya yi ba ya yadda, kana a baka okay ka je ka kama koyo. Koyawa to wannan babu shi aka waye gari masu koya ma 'ya'yanmu daga matar minista matar commissioner matar director matar wace shi su ake kaiwa in ka je makaranta sai ka yi su cikin inuwa ana ba yaro nono ana magana a adashe ana saƙa yara na cikin yashi suna ta wasa suna ta jeje ba kowai ba kowa masu kamri ba.
Ita gwamnatin gwamna Aminu Bello Masari babu abin da tafi maida hankali a shekaru biyun da ta yi kan mulki kamar bangaren ilimi. Da yake maida martani gwamna Masari ya kalubalanci masu ilimin malanta koda sun yi ritaya su sake komawa fagen aiki koda sau ɗaya ne a mako.
Maganar farfado da ilimin da ake cewa foundation education wanda yake ya hada na farko shine ilimin primary school daga nan sai na secondary. Manyan mutane da suke nan da wa'annan ba su bane suke sauraron mu. Kowa ya koma ƙauyen su ya koma karamar hukumar su. Zai ga malamai wa'anda suka yi ritaya da sauran karfin su da sauran hankalin su su nawa ne. Yau da za a samu local government da take da tsohaihin malamai da suka rage aiki guda 50 kawai. A ce kowanne cikin 50 din nan zai ba da lesson guda a sati. Lesson guda kawai ake so ya je makaranta ya bayar a sati. Abu uku za su faru. Na farko dai kamar yadda mai martaba ya ce zai samu lada na musamman a wurin Allah. Na biyu shi lahiyar shi za ta karu domin zama ba abin yi shi kanshi cuta ne. Kuma shi kanshi in ya je makaranta zai koyi wani abu. Domin shi dan adam bai gama koyan wani abu a duniya sai rabbi ya koma ga mahaliccin shi. Sannan na uku zai dauke mashi ainihin abin da zai kai shi ga halaka. Domin ka zanna gindin ice ko gindin zaure ko wani wani matattara ko inda kuke hira kuna kallon hanya kuna zagin wani kuna zagin wance. Kuna ba ai kaza ba an kiyin kaza. Kai kuma ga kaza da zaka yi ka ki. To in ka je kana koyarwar wannan lokaci kila in kana zuwa makarantar kana yin awa guda wata ran sai kaga kai awa uku kai ka sa kanka kai awa uku. Wannan shine babban biyan bashin da mutane za su yi wa al'ummar da tare ne su suka tashi cikin ta. Mafi yawan ma'aikatan jihar Katsina musamman senior officers din duk malamin makaranta ne dukkan su kashi 70% mun zanna mun yi lissafi akwai wurin da muka ga akalla malamai wa'anda suke da ainihin teaching qualification sun kai 100 inda duk sati kowa zai ba da to duk sati a wannan karamar hukumar za a samu ƙarin ainihin lesson 100 kowane sati a wata za a samu wajen 400. To duk wannan rashin malamai da ake yi sai an magane shi. Sannan kaje Ministry of Education directors da suke zanne yan labari kawai sun bi 50 kuma da aka ce cika mudu ba ana nufin kaje kasuwa ba wanda ya je kasuwa kadai shine mai cika mudu a'a kai din da ka zo aikin mai kai an an ce wai mana magana cika mudu mutum sai dauka sai ma'auni a kasuwa no ba haka bane. Muna da maganin larurar da ta same mu din yi muka yi kamar yadda mutum ce sai dai a zanna a zaki gwamnati kai ko kai ma gwamnati ne akwai abin da zaka yi. Al'umma sun baka dama an biya maka kudin makaranta tun daga primary kila har zuwa teachers college har zuwa university da haraji mafi yawan mu nan ba mu san ba da kudin mai muka yi makaranta ba da kudin noma da kiwo ne. Saboda ka zanna bayan ga abin da kai sauke nauyin da ke wuyanka. Na sha gaya mutane cewa wani lokaci in mun zanna mun yi Allah ya isa abin da yasa ba mu ganin aikin ta to dan mu ma ba mu yi abin da Allah ya isan bane da ba mu ce Allah ya isa ba da ya isan da akwai abubuwan da ya kamata mu in mu kai kukan mu sai share mana hawaye. Mai martaba sarki ya ce ba mu iya can ba wani abu da zai canzu sai mun canza wannan gaskiya ne.
Yeah.
daga cikin matsaloli da suke mai da hannun agogo ba a ci gaban ilmi a yankin Arewa maso yammacin Najeriya shine ilmin diya mata. Saboda haka ne wata kungiyar farar hula mai da awar ilmin diya matan da ake kira Christian Aid take ba da shawara ga iyaye su himmatukan ilmin diya mata domin muhimmancin sa ga ci gaban al'umma. Jami'ar kungiyar Masi Okeke ce ta ba da wannan shawara a hira da ta yi da wakilin sashen Hausa Iliya Kure kan aikace a cikin kungiyar ta wannan fuska.
Okay, abubuwan da muka yi nan shine muna aiki da shugabannin addini da shugabannin al'adu. Mun san wai waɗansu abubuwa shugaban addini su ne masu sa maybe ƴan mata ba za su je makaranta ba ko za a faɗa wani abu da zai sa iyayensu ba su sa su a makaranta. Amma mun san kuma wai iyayenmu suna da in kamar shugabannin addini ko shugabannin al'adu sun yi magana iyayenmu sun fi ji maganansu. So abun da ya sa mun fara aiki da su so da su ma su ba mu goyon baya. Muna so ƴan matanmu su je makaranta su gama secondary school kamin a yi aure. Saboda zaman nan waɗansu mata ko waɗansu ƴan mata in su yi aure kamin sun kai shekara 18 zai sa su su fuskantu da waɗansu damuwoyi akan health lafiyansu. Kamar akwai wani abu da ana kira yoyon fitsari. Mun san wai especially a northern Nigeria ƴan mata in su yi aure su yi ciki ba su kai 18 years ba in su je su aihu zai sa su su fuskantu da yoyon fitsari. Matsalan yoyon fitsari shine ya sa muna ziyara, zan ce ziyara saboda ziyara ne muke yi. Muna ziyara a sa ya mata musu je makaranta su gama secondary school kamin ma a fara maganan aure. In ma sun gama secondary school din in sun ce to ina son koyon aiki ko ina son ci gaba da zuwan makaranta ya kamata a bar su su yi abin da suke so su yi. Because mun san wai auren dole ma shi ma matsala ne. Because waɗansu ƴan mata in sun yi aure wanda ya girme su da shekaru da yawa zai sa ba za su iya zauna gidan ko maybe mai gidan zai dinga dukansu ko maybe wani abu zai faru za su koma gida su zama wani damuwa kuma a gida. So abin da ya sa muna wannan project a cikin Kaduna and then statistics shine masu wanda sun yi research sun nuna wai a northwest Nigeria wanda ba su zuwan school sun fi yawa. In an duba a Nigeria an duba northwest Nigeria northwest Nigeria and Kaduna yana cikin northwest Nigeria haka ne. So abun da muna son mu yi shine in mun fara a Kaduna in mun gan wai mutane sun karba abun da muna faɗa in mun gan canji a rayuwar ƴan matan mu za mu iya mu shiga states su kamar Bauchi da sauran states din wanda maybe suna da irin wannan damuwoyi ko maybe iyayen basu samu wannan ilimi ko wannan ganewa wai ya kamata a sa ƴan mata a school. Banda shi ma muna da waɗansu kungiyoyi da mun kafa a communities namu da muna kira Gedo a Turanci. Shi ne kowa da kowa ya sa muryan shi a abubuwan da ke faruwa cikin community. Shine ba ma son maybe iyayen maza kawai su zauna su yi kamar meeting akan abubuwa da suna faruwa cikin community ko dai su kai matsalanmu a cikin community zuwa wurin government. Muna son mata ma su sa muryansu a ciki saboda mun san wai maza maybe waɗansu lokaci ba za su iya su gane damuwoyin mata a cikin community. For instance za a ce ba asibiti waɗansu za su ce maybe hanya ne damuwansu waɗansu kuma za su ce wuta ne damuwansu. Amma in ba muryan mata a ciki ba za mu san ainihin damuwan mata a cikin community. Maybe matan damuwansu asibiti amma mazan damuwansu hanya ka gane. So irin wannan abu muna son muryan kowa ya shiga cikin abubuwan da ana fuskanci a cikin community so da in za a kai kuka wurin gwamnati kowa da kowa za a ji muryan shi a cikin kukan da za a kai wurin community. In ma za a je wurin community ba wai maza kawai za su je, muna so mata ma suna ciki, so da a gan su, ba ma son kare a ji muryan mu, muna son kuma a gan mu a san wai mu ma muna da abubuwan yi, muna da muna da bukatu, muna da ma ainihin ilimi wanda za mu iya mu yi magana da kanmu. Ba ma son mutane su dinga magana a madadin mu, muna son mu yi magana da kanmu a san yanda ko wurin da muna da damuwa, so da a iya a addressing damuwoyi mu a cikin.
Kamar yanzu haka a jihar Kaduna, a cikin ayyuka guda nawa kuke aiki, wane da wane?
To suna da yawa, kamar muna da guda 12 da muna aiki a kan ilimin 'yan mata, banda shi game da za a ce cigaban community, cigaban al'umma. Ke muna da 18 da muna aiki a kan cigaban al'umma a Kaduna. So duka muna da guda 30 da muna aiki a cikin Kaduna.
Musamman a farkon ilimi a mata, ya zuwa yanzu ya tafiyan take, me kuka iya ganewa? Akwai jama'a suna amincewa da sakonku?
Haka ne, jama'a suna amincewa. Wadansu communities in mun shiga za su ce mana wai sun san wai wannan ilimi 'yan mata damuwa ne, amma su ba su san ya ne za su fara su yi ma 'yan community magana su gane wai damuwa ne. So da mun zo da project namu, sun ji dadi sosai da farin ciki, wai gashi fa wannan damuwan mu an gashi kun nuna mana hanya da za mu iya mu fara magana akan wannan damuwa, banda yin magana akan shi, kuma kun nuna mana hanya da za mu iya mu addressing wannan damuwa cikin community. So banda nuna wai wannan damuwa ne, akwai hanya ma da za a iya addressing damuwoyin a cikin community. For instance, akwai wasu communities wanda maybe wadansu 'yan mata sun gama primary school, an ce musu to bara ki ci gaba ba, ki zauna gida ki fara talle, ko dai ki zauna kawai zamu nema miki wanda zai aure ki, ko dai ki cire wani wanda kina so ya aure ki, abinda muna gani a cikin communities namu. Amma da ganewa da wannan project ya kawo, mun ga wai iyayenmu in 'yan mata ta ce wai to ni ina son ci gaba da makaranta, wadansu ma ba su da kuɗi, za su ce to za mu ganiya ne za mu dinga lallaba don ki ci gaba da makaranta. Wadansu kuma sun iya sun sa 'yan matan su koya aiki, wadansu suna koyan dinki, wadansu suna koyan hairdressing, ta ce hairdressing a Turanci ko kiso, wadansu sun koma makaranta. For instance, wadansu community za mu gan wani wata 'yan mata ta gama JS3, parents nata sun ce mata wai ta bar ci gaba da makaranta ta fara talle don ta samu kuɗi ta aje kayan gida. Amma da mun zo da wannan project, wadansu shugaban addini sun bita zuwa gidansu, sun yi ma iyayen magana akan yadda ya kamata ta ci gaba da secondary school tun da abunda take so ne. So da yin magana da su a cikin church, a cikin masallaci, kuma a Islamiyya ana magana akan muhimmanci ilimin mata, yadda ya kamata mata su nema ilimi, ko ilimin addini, ko za a ce boko ne, kowanne ya kamata ta ci gaba ta samu wannan ilimi.
Masu aro, abinda ya samu kenan cikin shirin nagari na kowa a makon nan, sai kuma makon sama da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara, da kuma Chibahiro Dodone da ma Benjamin Gawan waɗanda suka taimaka matuƙa wajen kawo muku wannan shiri, a nan ni Sahabu Imam Ali zan dakata, yi sallama da ku, sai makon gobe.